الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعة تفتى الله تبارك وتعالى لدكم ولدن جنيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 25 ga watan Shawwal shekara ta 2438 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 19 ga watan 7 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 19 a bangaren lissafi suratul ankabut kafin darasi na yau balaifi idan da tambayoyi suna iya gabata darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya ƙarshen aya ta 55 kafin ita aya ta 53 da aya ta 54 Ubangiji subhanahu wa ta'ala na bayyana mana wato tsantsar wauta da rashin hankali na waɗanda suka kafirce masa shine neman gaggawa game da saukar azaba inda sun san abinda zai biyo baya to da ba za su yi haka ba saboda ita azabar Allah subhanahu wa ta'ala in dai ta riga ta sauka to maganar a koma baya bata ma taso ba al'umma ɗaya-ɗaya ita kadai ce azabar Allah subhanahu wa ta'ala ta haɗu suka tuba ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karɓi tubansu su ne mutanen annabi Yunus alaihi salam kamar yanda ubangiji ta'ala ke kissanta mana a can cikin suratu Yunus falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum azabal khizi fil hayati dunya wamata'nahum ila hin ubangiji ta'ala yace falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha yace me ya hana a samu wata alkarya ta yi imani imanin ta ya amfane ta yace illa qaumu yunus yace sai dai mutanen annabi su kadai lamma amanu lokacin da suka yi imani da ubangijinsu suka kaskata manzon shi bayan azaba ta haɗu ubangiji ta'ala yace kashafna anhum azabal khizi fil hayati dunya kai tsaye muka yayi musu azaba ta kaskanci da wulakanci a wannan rayuwa ta duniya wama ta'anahum ilahin ubangiji ta'ala yace kuma muka jiyar da su dadi zuwa lokacin mutuwarsu ka'ida ce ubangiji ta'ala ya ajje mana duk al'ummar da ta ketare iyaka to in dai azabar Allah ta haɗu ta bayyana to ba maganar aja da baya kamar yanda yake faɗa falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana ubangiji ta'ala ya ce imaninsu bai zamanto ba da zai amfane su yayin da suka ga azabar mu don haka ya ishe mu misali Fir'aun lokacin da ya ga halaka kai tsaye yayi imani Ubangiji subhanahu wata'ala ya ki karbar imanin sa kamar yanda Ubangiji ta'ala ke fada a cikin surar Yunus wa jawazna bi bani Isra'ila al-bahra fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idha adrakahu al-gharqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Isra'ila wa ana min al-muslimin al'ana wa kada asaita qawli wa kunta min al-musidi Ubangiji ta'ala yace mu ne muka ketare teku wato da jikokin yaqo sune mutanen annabi Musa alaihi salam shi ne yace fa atba ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa fir'aun da rundunarsa sai suka bi bayan annabi Musa da jama'arsa wato dan zalunci da ketare iyaka hatta idza adrakahu al-gharq lokacin da turmiya ta cimma fir'auna da jama'arsa ruwa yana kasa yana sama da shi yana kasa da shi yana ta gushi yana nuna shi qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il yace nayi imani na gaskata da ubangijin da wato banu isra'ila suka yi imani da shi yace amantu nayi imani na gaskata annahu ladhi yanda al'amari da sha'anin yake yace la ilaha babu wani abun bauta busacincinta da gaskiya illa alladhi amanat bihi banu isra'il face ubangijin da banu isra'ila suka yi imani da shi sai ce wa ana minal muslimin yace lalle ni ma ina daga cikin masu meka wuya da ji da bi zuwa gare shi ubangiji ta'ala yace al'ana a yanzu ne zaka yi imani wa kada asaita alhadi ka saba mana qablu gabanin haka wa kunta minal muslimin kuma ka kasance daga cikin masu yada barna a ban kasa kaga imani yayi kalmar shahada yayin da yaga halaka ido da ido amma kalmar shahada shi bata amfane shi haka ubangiji ta'ala yace innamat tawbatu 'ala allahi lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu allahu 'alayhim wa kana allahu 'aliman hakima wa laysatit tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al maut qala inni tubtu al an wa lil ladina yamutuna wa hum kufar ulaika atadna lahum 'adaban 'alima to dan haka wauta ce da rashin hankali game da neman gaggawa wato game da yin gaggawa game da saukar azaba kamar yanda anan ubangiji ta'ala ya bayyana mana wa yasta'jilunaka bil azab wato suna maka gaggawa game da saukar azaba an gane ku domin duk wani annabi da duk wani manzo da Allah ya aiko to yakan ma jama'ar sa kashe da da barazana cewa in har ba a gaskata shi ba to azabar Allah na nan take kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tare jama'ar sa yace yanzu idan na ba ku labarin cewa ga makiya nan a bayan wannan dutse za su kawo muku dauki za su kawo muku farmaki manzo Allah yace a kuntum musallifiya shin yanzu ku kun zaman tu masu gaskata ne akan wannan labari suka ce wallahi zamu gaskata ka domin ba mu taba jarraba maganar da ba ita ba game da kai manzo Allah yace to ku san da cewa fa inni nadhirun lakum bayna yaday azabi shadid aw kama qala manzo Allah yace ku san da cewa ni ne gargadi ne gare ku gaba gare ni akwai azaba mai tsanani ga duk wanda ya karyata da ni dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu kashiri da barazana cewa in har ba su gaskata shi ba to azabar Allah na nan take to wannan azaba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu kashiri da barazana to ita ce suke neman gaggawa game da saukarta shine yace wa yasta'jilunaka bil azab suna maka gaggawa game da saukar azaba ubangiji ta'ala yace walaula ajalun musamman in ba dan wato ajali wanda yake abun ambato ma'ana lokaci wanda yake kayyadadde domin Allah ya kayyade cewa azabar wato kafiran wannan al'umma wato shine sai a ranar kiyama an gane ko kuma wato daga bayan mutuwa ne har zuwa kiyama Ubangiji subhanahu wataala zai albartar da su. Azabar da Allah ya halakar da al'ummun da suka gabace mu, to Allah ya yi alƙawarin ba zai damki wannan al'umma da irin wannan azaba. Kamar yana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ya yi addu'a ya ce, ya Allah kada ka halakar da al'ummata da irin azabar da ka halakar da al'ummun da suka gabata. Allah ya karɓi wannan addu'a. Shi ne a nan ya ce walaula ajalun musamman, ba dan ajali wanda yake abin ambato, ma'ana lokaci wanda yake ƙayyadadde. Lokacin ku shi ne Allah ya bayyana mana a cikin suratul qamar, balis sa'atu mawiduhum was-sa'atu adha wa amr. Ubangiji ta'ala ya ce bari dai alkiyama ita ce ma alƙawaltar su. Idan aka ce as-sa'a ita ce alkiyama, tare da cewa hadisi ya tabbata cewa duk wanda ya mutu da kiyama shi ta tabbata. Kenan tun daga nan mutum zai fara ganin kunnuwan jakan suna baya, kamar yadda Hausawa suke faɗa. Idan mutumin ƙwarai ne, da zaran an binne shi, to zai fara shakar kanshi na aljanna da jin daɗi da ni'ima har zuwa alkiyama. In wanda ya kafirce ma Ubangiji ne, tun daga wannan lokaci za a fara ɗanɗana masa azaba kafin a wayi gari kiyama ya yi suke azaba wanda suke ma a zuciyar da ni. Dan haka anan da ya ce balis sa'atu mawiduhum, bari dai alkiyama ita ce alƙawarinsu na yi musu azaba kenan tun daga mutuwa. Sai ce was-sa'atu adha wa amr, kiyama ko ita ce mafi tsananin musiba da bala'i, ita ce mafi tsananin daci. Duk wani abu da ka sani mai daci mara daɗi, to kiyama ta fi shi. To shi ne anan ya ce walaula ajalun musamman, ba dan ajali wanda yake abin ambato, ma'ana lokaci ƙayyadadde da Allah ya ƙayyade domin yi musu azaba. La ja'akumul azab, Ubangiji ta'ala ya ce rantsuwa nake da girma na da buwaya ta, tabbas da azabar ta zo musu kamar yadda suka nema. Shi ne can wani daga cikinsu dan tsabar wauta da rashin hankali suke cewa kamar yadda Allah yake faɗa mana wa iza qalu allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amdir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim. Shi ne yace wa iza qalu allahumma, ba mutanen ka labari lokacin da suke faɗa suke cewa in kana hadha huwa al-haqq min indika, in har wannan alqur'ani ya kasance gaskiya ce kasantacciya daga gunka ya Ubangiji, fa amdir alaina hijaratan min as-sama'i, imana ruwan duwatsu daga sama, take yanke a wujitina bi azabin alim, ko kuma ka zo mana da wata azaba ma a zuciyar dadi. To shi ne anan Ubangiji ta'ala ya ce walaula ajalun musamman, ba dan ajali wanda yake abun ambato, da ja'akumul azab, Ubangiji ta'ala ya ce rantsuwa nake da girma na da buwayata, tabbas da azabar ta zo musu. Wala ya'tiyannakum, Ubangiji ta'ala ya ce lalle ne azabar za ta zo musu, bagtatan, wato kai tsaye, wa hum la yash'uruna, halin ba su yi sani ba, halin ba su yi sani ba, kai tsaye azabar Allah za ta zo musu. Sai ya maimaita domin karfafa bayanin ya ce yasta'jilunaka bil azabi, Ubangiji ta'ala ya ce suna yi maka gaggawa game da saukar azaba. Ce da su wa inna jahannama, lalle ita wutar jahannama, la muhitatun bil kafirin, Ubangiji ta'ala ya ce lalle mai zagayewa ce da kafirai ta kowane shashi, ƙasa wuta, sama wuta, gaba wuta, baya wuta, dama wuta, hagu wuta, ko ina. Ubangiji ta'ala ya ce da ja'ahum wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin, lalle wutar jahannama wato mai zagayewa ce game da waɗanda suka kafirce ma Ubangiji, ko ina wuta ce. Sai ya ce yawma yakshahum al'azabu min fawqihim, wato yinin da azabar Allah ke zo musu, azabar ya ce yakshahum min fawqihim, wato za ta ruhu musu ta sama da su, wa min tahti arjulihim, kuma za ta ruhu musu ta ƙasa da su. An gane ko? Kamar yadda ya faɗa la hummi jahannama mihalun wa min fawqihim gawash, sama gayi rihi ne na wuta, sannan kuma ƙasa gayi shimfiɗa ce ta wuta, sama wuta, ƙasa wuta. Shi ne ya ce yawma yakshahum al'azabu, ranar da azabar Allah ke zo musu, ba su labari game da ranar da azabar Allah ke zo musu, min fawqihim, ta burbushinsu, wa min tahti arjulihim, haka nan daga ƙarƙashin ƙawafuwansu, wa yaqulu zuqu, Ubangiji ta'ala zai faɗa cewa kudandani ma kuntum ta'maluna sakamakon abinda kuka kasance kuna aikatawa na miyagun ayyuka a rayuwar ku ta duniya. Allah zai faɗa akan halishin mala'ikun da yawakinta su game da yi musu azaba, su ne za su faɗa musu haka domin Allah wadai. To dan haka kasancewar mai hankali shi yake addu'a cewa Allah ya shirye da shi, Allah ya nuna masa gaskiya domin ya bita ko da zuciyarsa ba ta so. Amma maganar karin tsaye ka ce in har ka gane Allah ya damke ni da azaba, wannan magana ce wadda take ta rashin hankali. Iya abinda mutum zai yi kullum ya yi fatan neman shiriya game da a wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Abin nan in dai gaskiya ne, ya Allah mu ma ka ci da samun mu. Amma ba maganar ba mutum ya nace akan abin da ya saba yi yau da gobe ko da ba gaskiya ba ne ba. Za mu tashi kenan aya ta gaba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala: Ya ibadiyallazina amanu inna ardi wasi'a fa iyyaya fa'budun kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un wallazina amanu wa 'amilus salihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin allazina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim. Wato Ubangiji ta'ala na faɗa, ya ibadiyallazina amanu, wato ya ku bayina waɗanda kuka gaskata ni, kuka gaskata manzannina. Ubudiyya a nan ubudiyya ce khasa, domin ubudiyya kala biyu ce, akwai ubudiyya amma akwai ubudiyya khasa. Ubudiyya amma dukkan halittun da suke cikin sammai da kasai da muminai da kafirai gaba ɗaya bayin Allah ne Subhanahu wa ta'ala, kamar yadda yake faɗa: in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Duk abin da ke cikin sammai da kasai gaba ɗaya a ranar kiyama masu zoma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ne. Kowanne mai zoma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ne a matsayin bawa kaskantacci. Dan haka da muminai da kafirai gaba ɗaya bayin Allah ne. Wannan ana kiranta ubudiyya amma. Ubudiyya khasa ita kuma wannan take banci waɗanda suka gaskata Ubangiji, suka gaskata manzanninsa kenan muminai. To shine a nan Ubangiji ta'ala yake cewa: ya ibadiyallazina amanu, yace ya ku bayina waɗanda kuka gaskata ni, kuka gaskata manzannina. Inna ardi wasi'a, Ubangiji ta'ala ya ce lalle ƙasa ta mayarwaciya ce. Idan nan ya muku kunci, to ku yi maza ku gushe, ku je ku nemi inda za ku saki. A duk lokacin da bawa ya samu kansa a cikin kunci wuri bai gamshe shi ba, to ya canza mahalli. Shi ne ya ce inna ardi wasi'a, lalle ƙasa ta mayarwaciya ce. Sai ya ce fa iyaya, ni Ubangijinku wanda na halicce ku, fa'abuduni, ku kaɗaita ni a cikin ibada, kar ku bauta ma wani bani ba. Nan wato siga ce daga cikin siyagul hasr ta kadimu ma haqquhu ta'khir fa iyaya fa'abuduni. An gane ko yanda zancen yake fa'abudu iyaya, ma'ana ku bauta mu. Sai ce fa iyaya, ni Ubangijinku ba wani ba. Yace fa'abuduni, ku kaɗaita ni a cikin ibada. Wannan aya kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa, sababin saukarta ta sauka ne ga muminai waɗanda suka haɗu da matsin lamba, aka azabtar da su, ake kuntata musu a birnin Makka. Shi ne Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake jan hankalinsu cewa ƙasarsa wato mai faɗi ce kenan. In Makka ta yi kunci, mutum baya tsakewa, baya iya bayyanar da addinin shi, to ya yi hijira ya bar ta. Dan haka muminan farko suka yi hijira zuwa ƙasar Habasha akan shawarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su lokacin da suka kawo kukan cewa kuntatawa wadda ake musu takai matuka. Manzo Allah ya ba su shawarar cewa su tafi kasar Habasha, domin a kasar Habasha akwai wani shugaba adali wanda baya zalunci kuma baya bari a zalunci wani, shine An-Najashi. Suka karbi shawarar Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a karon farko mutum 12 suka yi hijira. Bayan haka aka samu wasu suka bi baya, sai da aka samu mutum 83 waɗanda suka yi hijira zuwa kasar Habasha. Na daga cikin su Usman ibn Affan, akwai irin su Usman ibn Mab'un, akwai irin su Ja'far ibn Abi Talib da sauransu. Sannan aka zo hijira ta biyu wadda Ubangiji Subhanahu wata'ala ya ba mu'minai izinin cewa a ƙaurace ma birnin Makka a koma birnin Madina. Kuma wannan a lokacin nan yin hijira wajibi ne, dole ne. Duk wanda ya yi imani da Allah da ranar kiyama, to dole ne ya yi hijira ya ƙaure ya koma Madina, ya iske manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin ana nihin a asfasa daula wadda take ta musulunci. Ubangiji ta'ala ya kashe ni da barazana ga waɗanda suke da ikon yin hijira suka ƙi. Innal ladina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'ifina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'awahum jahannam wa sa'at masira illa al mustada'ifina min ar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila fa ulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana allahu afuwan ghafura. Dan haka duk lokacin da wuri ya ma mutum kunci, baya iya sakewa, baya iya gudanar da addinin shi, to yin hijira ta zama wajibi a kan shi. Wannan wajibcin yin hijira kuma ya zarce har zuwa kiyama. Kamar yadda akwai hadisi tabbatacce, Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana, yana daga cikin abin da ke zubar da aikin bawa shine kin yin hijira ga duk mutumin da baya iya bayyanar da addinin shi a inda yake rayuwa. Wannan yana daga cikin muhibbatul a'mal, abubuwan da suke zubar da aiki. Duk wanda ya musulunta a ƙasa arna baya iya bayyanar da addinin shi, to yin hijira ya zame masa wajibi. Idan ya ci gaba da zama, to wannan ci gaba da zama zai zubar masa da duk wani aiki da ya aikata na ibada. Wajibcin hijirar da ya sauka shine daga Makka zuwa Madina. Wannan tun lokacin da aka ci Makka da yaki, aka bude Makka da yaki, to wajibcin kaurace ma birnin Makka a koma Madina, to wannan ya sauka, ya kuma zama mustahabi. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa, la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun waniyya wa yastu bihum fanfuru. Shine anan Ubangiji ta'ala yace, ya ibadiyal ladina amanu, yace ya ku bayina waɗanda kuka yi imani, ma'ana kuka gaskata ni, kuka gaskata manzannina, inna ardi wasi'a, kusan da cewa ƙasa ta mailwaciya ce. Kenan, in nan ya muku hukunci, ku kaura ku je inda za ku sake ku gudanar da addini. Sai ya ce, fa iyaya fa abudu, ni Ubangijinku ba wani ba, ku kaɗaita ni a cikin ibada, kar ku bauta ma wani, domin ibada kacokan haƙƙi ne na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, baya tarayya da kowa, baya tarayya da komai. Yanda ayoyi sun gabata, wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a, wa idha akhadna mithaqa bani isra'ila alla ta'buduna illa allah, da fadar sa qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa allah wa la nushrika bihi shay'a, haka wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya, da sauransu. Dan haka anan yace, fa iyaya, ni Ubangijinku ba wani ba, yace fa abudu, ku kaɗaita ni a cikin ibada. Wannan daidai take da ayar da ke cikin sura ta farko daga cikin surorin Al-Qur'ani, suratul Fatiha, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai kadai muke bauta ma, ba ma bauta ma wani banda kai. To shine anan yace, fa iyaya, ni Ubangijinku ba wani ba, fa abudu, ku kaɗaita ni a cikin ibada. Sai yace, kullu nafsin za'iqatul maut, dukkan wata rai mai lumfasawa za'iqatul maut, mai dandanar mutuwa ce. Illa rai daya daya ita ce ran mahalicin kowa da komai. An gane ko? Don haka kasancewar wannan siga ce daga cikin siyabul umum, kullu nafsin za'iqatul maut. An gane ko? Ibaqatu nakira ila nakira, kullu nafsin, dukkan wata rai ubangiji ta'ala yace za'iqatul maut ne dandanar mutuwa ce ran da bata dandanar mutuwa ita ce ran mahallin kowa da komai kamar yanda ya siffanta kanshi cewa yana da annafs kamar yanda can annabi isa alaihi salam ubangiji ta'ala yake haka ya to mana amsar da zai ba ubangijin shi a ranar kiyama kamar yanda yake cewa wa idza qala allahu ya isa ibn maryama a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li biha in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub ashahid ta'lamu ma fi nafsi yace ya ubangiji na ka san abin da ke cikin raina wala a'lamu ma fi nafsi ni ban san abin da ke cikin ranka ba kaga annan ya siffanta ubangiji ta'ala ya siffanta kansa cewa yana da sifa ta annafs kaga kenan ran ubangiji subhanahu wata'ala ta fita daga karkashin wannan aya dan haka a can yace wa tawakkal 'alal hayy allazi la yamut ka dogara ga ubangiji wanda yake rayayye wanda baya mutuwa to dan haka idan aka zo da lafazin kullu aka yi gabata zuwa na kira komai ya shiga sai kana da dalilin da ya ware wani abu daga ciki dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa wa kullu yake cewa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kull muhdathati yace bid'a sai yace wa kullu bid'atin dalal dukkan bid'a bata ce idan kana so ka nuna mana cewa akwai bid'a mai kyau dole sai ka zo da dalili ne ka zo da hadisi tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya nuna cewa akwai bid'a mai kyau in baka zo da dalili tabbatacce wato dukkan bid'a bata ce alhali ko babu wani dalili da ya ware kamar yanda wasu malamai suka kassama bid'a zuwa kashi biyar akwai bid'a wajiba akwai bid'a mustahabba akwai bid'a mubaha akwai bid'a wadda take makruha da sauransu harfon wanda ya kasa bid'a kashi biyar wato shine al-Izz ibn Abdussalam yana daga cikin malaman karni na 6 kai tsaye malamai suka maida masa martani don haka dai anan da yace kullu nafsin za'iqatul maut dukkan wata rai wato mai dandanar mutuwa ce an gane ko sai wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya tuge kamar yanda yake cewa wa nufika fi suri fasaika man bis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah yace kun manufi kafihi ukhra fa idahum qiyamun yanzuru shine yace kun ma ilaina turja'un sannan zuwa gare ni ne za a dawo da ku ta koma kaka wannan kasancewar ubangiji subhanahu wata'ala yana jan hankalin bayinsa na cewa kada su samu damuwa game da yin hijira idan wuri ya musu kunci babu inda ba mutuwa an gane ko babu inda ba mutuwa zaman gida baya jinkirta kwanukan rayuwa bulaguro kuma baya gaggauto da mutuwa ka tashi daga nan ka koma wani gari wannan baya gaggauto da mutuwa duk inda kake in dai lokaci yayi dole za a tafi sawa'an kana gida ko kana dawa dan haka nan ubangiji ta'ala yake jan hankalin sa yake cewa kullu nafsin za'iqatul maut dukkan wata rai mai dandanar mutuwa ce kuma ilaina turja'un sannan zuwa gare ni ne za a dawo da zuwa gare mu ne za a dawo da don haka can ubangiji ta'ala na faɗa aina ma ta kunu yudrikum al-maut walau kuntum fi burujin mushayyada haka kuma ya faɗa kul innal maut alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun haka waɗannan can munafikai waɗanda suke faɗa ga ɗan uwansu cewa wai inda sun kasance tare da su sun mushawara su ai da ba su mutu ba shine alladhina yaquluna li ikhwanihim law ataquna ma qutilu qul fatarahu an anfusikum lamawtu in kuntum salihin kamar yanda can ubangiji ta'ala da yake faɗa can cikin suratu ali imran alladhina yaquluna li ikhwanihim wa qa'adu law ataquna ma qutilu sune waɗanda suke faɗa wato ga ɗan uwansu an gane ku wato ɗan uwansu kenan waɗanda suke na akida waɗanda suke na wanda suke tare da su a cikin wannan ko kuma ɗan uwansu waɗanda suka fita suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa gobe ko kuma ɗan uwansu waɗanda suke na munafirci suke faɗa suke cewa alladhina yaquluna ubangiji ta'ala yace sune suke faɗa junan su ga juna wa qa'adu kuma suka zauna suka kifuta fagen daga wai suke fada ma ƴan uwan su law aqauna suwana suwana inda a ce sun bi shawaran ma kutilu ai da ba a kashe su ba ubangiji ta'ala yace to ku da kuka zauna a gida kuka kifuta fagen daga fadra'u an anfusikum al-mauta in kuntum sadiqin idan mutuwa ta zo muku to ku ije ta in har da gaske ne cewa ku ta fagen daga shike gaggauto da mutuwa zaman gida shike jinkirtar da rayuwa to shine anan ubangiji ta'ala yake lallashin bayinsa su san da cewa mutuwa ko ina ka je akwai ta ba wanda yake sai tsire mata dan haka shine yace kullu nafsin za'iqatul maut dukkan wata rai mai dandanar mutuwa ce kuma ilaina turja'un sannan zuwa gare mu ne za a dawo mu kuma mu sakauta ma kowa da irin abin da ya aikata kenan anan karka ji tsoron cewa in wuri ya maka kunci naka koma wani wuri an gane ko zuwa wani wuri baya gaggauto da mutuwa zama a gida baya jinkirta rayuwa sai yace wallazina amanu wa amilus salihati wadanda suka gaskata ubangijinsu suka aikata ayyuka wadanda suke na kwarai ubangiji ta'ala yace lanubawwi annahum min aljannati ghurafa mun dau alkawarin zaunar da su ghurafa wato dakuna min aljannati na aljanna ma'ana gidaje da Allah ya gina a gidan aljanna to ya dau alkawarin zaunar da su shine yace lanubawwi annahum lalle ne za mu zaunar da su min aljannati a gidan aljanna ghurafa wato dakuna na musamman tayyari min tahti al-anharu wannan dakuna koramuna gudana karkashin su ubangiji ta'ala yace in sun shiga aljanna kuma khalidina fiha masu dawama ne a cikin ta har abada ba maganar a fitar da su kamar yanda ya fada la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhraji wahala ba ta shafar ƴan aljanna kuma su ba ababen fitarwa bane daga aljanna dan haka Allah ya musu alƙawarin cewa khalidina fiha masu dawama ne a cikin ta har abada ba maganar fita Allah ya samu dace sai yace ni'ma ajrul amili ma dallada ladan masu aiki saboda ubangijin su sune waɗanda suka yi masa da'a ubangiji ta'ala yana jinjina musu yana yaban aikin da suka aikata a rayuwarsu shine yace ni'ma ajrul amili ma dallada ladan wato masu aiki ita ce aljanna ma'ana waɗanda suka zage suka bauta ma ubangijin su suwane ne sai yace allazina sabaru sune waɗanda suka dau hakuri suka jimri akan dukkan wani bala'i da wata musiba da suka hada a rayuwarsu an musguna musu an cutar da su saboda addinin su amma sun ja daga basu gudu ba basu ja da baya ba sune ubangiji ta'ala yake siffanta su anan yace allazina sabaru sune waɗanda suka dau hakuri suka ja daga akan dukkan wata matsin lamba da suka hada da ita ubangiji ta'ala yace wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ga ubangijin su suke dogaro ba ga wani ba an gane ko wannan kenan mumini kenan duk abinda zai hadu da shi na bala'i da musiba to ya tabbata cewa wannan musulunci shine hannun jarinsa duk bala'in da zai hadu da shi a rayuwar shi ba maganar ya ja da baya sannan kuma ba shi da wani wanda ya dogara akan shi banda ubangijin da ya halicce shi kamar yanda magabatan farko haka suka yi duk wani kunci da duk wani tsanani da duk wani bala'i da duk wata musiba da suka hadu saboda wannan addini to bai sa suka gudu ko suka ja da baya kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari lokacin da Khabbab ibn al-Arad Allah ya kara masa yadda ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan yana kwance a inuwar Ka'aba manzo Allah ya tada kanshi da wani matashi ya zo yace ya rasulullahi ala tastansiru lana ala tadu lana yace ya manzo Allah yanzu ba zaka nema mana taimakon Allah yanzu ba zaka mana addu'a kana ga irin yanayin da muke ciki na kunci irin yanda ake tafura mana ake musguna mana manzo Allah sai yake cewa da shi yace waɗanda suka gabace ku na al'ummi akan kama mutum a sababin yayi imani da Allah da manzonsa za a yi rami sai a zo a saka shi rami ya kama tsatsan shi a zo a sanya hantsaki za a ringa tilla jikin shi sai ya tilla fata ya tilla tsoka sai ya iske kashi a zo a sanya si a kan rabaraban kan shi a tsaga shi a raba shi biyu manzo Allah ya ce amma bai ja da baya ya kafirce ma Allah manzo Allah yace sanin dai kai kabbab yace gaugawa kuke gaugawa kuke wannan musulunci ubangiji ta'ala zai cika shi musulmi za su samu daukaka duk wata musgunawa da ake musu to wannan za ta bushe to shine anan yana nuna mana duk wato kuncin da mutum zai hadu da shi a rayuwar shi saboda musulunci shi to kada ya gudu kada ya ja da baya abinda ake bukata ya dau hakuri ya ji shine yace allazina sabaru sune waɗanda suka dau hakuri akan duk wani bala'i da duk wata musiba da suka hadu da ita saboda addinin su wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ga ubangijin su suke dogaro ba ga wani ba sai yace wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha wato dewa daga cikin abin da ke tafiya a ban kasa an gane ko ita ce dabba la tahmilu rizqaha ba ta iya daukan arzikinta dabba nawa wanda ke tafiya a ban kasa ba ta iya daukan arzikinta sai yace Allahu yarzuquha wa iyyakum duk wata dabba da kuka sani ubangiji ta'ala ke azurta ta wa iyyakum da ku kalima ta dabba wannan ya hada duk abin da ke tafiya a ban kasa sunan shi dabba dan adam ne wato kwari ne menene komai sunan shi dabba kamar yadda ubangiji ta'ala ke fada wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlai wa minhum man yamshi ala arba ubangiji ta'ala shine ya halicci dukkan wani abu wanda yake mai tafiya a ban kasa daga cikin ruwa daga ruwa sai yace faminhum man yamshi ala batni daga cikin dabobi akwai wanda ke tafiya akan cikin sa kamar tsuntsa kamar maciji wa minhum man yamshi ala rijlai akwai wanda ke tafiya akan kafa biyu kamar dan adam kamar tsuntsu sai yace wa minhum man yamshi ala arba akwai wanda ke tafiya akan kafa hudu kamar dabobi da sauransu kaga kenan dan adam kanshi dabba ne kamar yadda yace wa ma min dabbatin fil ardi illa ala llahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin to amma al-urf al-urf in aka ce dabba ana nihin dabba abu wanda yake mai tafiya akan kafa hudu shi ake nihi da dabba to shine anan ubangiji ta'ala yace wa ka'ayyin min dabbati yace nawa daga cikin abin da ke tafiya a ban kasa la tahmilu rizqaha wato wannan halitta ba ta iya daukan abinci sai yace Allahu yarzuquha wa iyyakum ubangiji ta'ala shike azurta kowace dabba wa iyyakum da ku wannan lalla shine ubangiji subhanahu wata'ala yake ba mu'minai waɗanda za su yi hijira zuwa Madina domin sukan yi tunanin cewa to in mun koma Madina ina za mu samu abincin ci ina za mu samu sana'a da sauransu iya tunanin dan adam yanzu in na koma gari kaza yaya za a yi in nemi abinci ya zan yi in nemi mazauni ya za a yi in samu kaza shine anan ubangiji ta'ala yake lallashin su yake kwantar da hankalin su nakan cewa cin su da shan su abu ne wanda Allah ya daukan ma kansa ne shi ya daukan ma kansa alƙawarin ciyar da bayinsa domin ba wanda yake sai ciyar da kansa kowa da ka sani ubangiji ta'ala ne yake ciyar da shi kamar yanda a cikin hadisi al-Qudsi na cikin sahihu Muslim riwaya ta Abu Dharr daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma daga ubangiji shi mai girma da daukaka manzo Allah ubangiji ta'ala yake cewa ya ibadi kullukum ja'ibun illa man ata'amtuhu fastafimuni hudaykum ya ku bayina ku san da cewa dukkan ku wato mayin wata ne kowa daga cikin ku mayin wace ne ubangiji ta'ala yace sai dai wanda na ciyar da shi don haka ku nemi ciyarwa ta na ciyar da ku dan haka a can yake cewa wa huwa yudim wa la yudam ubangiji ta'ala shike ciyar da bayinsa shi ba a ciyar da shi haka annabi ibrahim ya faɗa allazi huwa yudimuni waiski shine ubangijin da ke ciyar da ni shike shayar da ni shine anan ubangiji ta'ala yake bayyana mana cewa dukkan wata dabba ne tafiya a ban kasa da mu ƴaƴan adam ubangiji ta'ala ne ke ciyar da mu shike shayar da mu shine yace wa ka'ayyin min dabbatin fil ardi yace da yawa daga cikin dabba ne tafiya a ban kasa la tahmilu rizqaha ba ta iya daukan arzikinta da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr kaga duki ma san wata ruhu da bana inda a ce kuna dogaro ga ubangijin ku hakikanin dogaro maza Allah ya ce lalle ne da ubangijinku ya azurta ku irin yanda yake azurta tsuntsu maza Allah ya ce tagadu khimasan tsuntsu yakan yi jijjihi ya fita daga cikin shekarsa cikin shi a dan fara saboda yunwa wata ruhu bai bana sai ya maraita kuma ciki a ciki tsuntsu bai taba aje abincin gobe ba amma aje abincin gobe ba laifi bane ba an gane ko ba laifi bane ba maza Allah sallallahu alaihi wasallama yakan ba iyalin shi abincin wata da watanni ko abincin kusan shekara kamar yadda yake cikin hadisi tabbatacce sabani ga waɗanda suke ganin wai rashin tawakkali ne ka aje abincin gobe kamar yadda daga cikin sahabbai akwai mai wannan fahimtar Abu Dharr shi yau in ka samu misali jika guda ka biya bukatunka na yau idan ka aje dala cewa ta kai gobe to ta zama kanzu ba maganar ka aje duk abin da ka samu a cikin wannan yini in ka ci karaga to gaba ɗaya za ka yi kokarin sarrafa shi ga mabukata to da haka dai aka gaice nan Ubangiji ta'ala yana nuna mana cewa duk wata dabba mai tafiya a ban ƙasa ba ta iya ɗaukan arzikinta da mu karan kanmu kenan sai ya ce Allahu yarzuquha wa iyyakum Ubangiji ta'ala shi ke azurta dukkan wata dabba wa iyyakum da ku ƴaƴan adam kenan kar ku ji tsoron talauci da wasu abubuwa ku kaura ku je ku san inda za ku sake ku gudanar da addinin ku kamar yadda ya dace sai ya ce wa huwa as-sami'u Ubangiji ta'ala shi ne mai matukar ji game da abin da kuke faɗa domin suna faɗa cewa yanzu idan muka koma Madina idan za mu samu abinci idan za mu samu kaza al-alim kuma shi ne masani game da abin da yake cikin zukatanku kenan da wanda ya bayyana da wanda ya koye gaba ɗaya Ubangiji subhanahu wa ta'ala masani ne wanda ya faɗa Ubangiji ta'ala yana jin abin da ya faɗa wanda ya kunshi abu a cikin zuciyarsa shi ma dai ba zai koye ba Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana da sani game da haka don haka ya ce wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa kamar yadda ya faɗa sawa'un minkum man asarra al qawla wa man jahara haka ya faɗa wa asirru qawlakum a wishi haru bihi innahu alimun bi zati sudur shine anan yace wa huwa as-sami'u shine mai matukar ji game da duk abin da kuke faɗa al-adi kuma shine masani game da abin da ke cikin zukatan wato sai yace wala in sa'altahu kenan anan abinda muke so mu gane arziki gaba ɗaya a hannun Allah yake kuma abinda ke wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba a samun shi dole sai an biyo ta hanyar da ta dace hanyar da ya shar'anta tunda anan ya ce Allahu yarzuquha wa iyyakum Ubangiji ta'ala shi ke azurta kowace dabba da ku karan kanku ƴaƴan adam don haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi ingantacce yake cewa ayyuhan nas yake cewa ya ku mutane laysa min shay'in yuqarribukum ila aljannati wa yubaidukum minan nar illa wa qad amartukum bihi manzo Allah yace babu wani abu wanda zai kusantar da ku da aljanna ya nisanta ku game da gidan wuta manzo Allah yace face na umarce ku tuntuni duk wani abu da zai kusantar da mu da Ubangiji subhanahu wataala da an gane ko abinda zai kusantar da mu da aljanna ya nisanta mu game da gidan wuta maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana kuma ya umarci mu cewa mu yi yace kuma walaysa shay'un yuqarribukum ila an-nar wa yubaidukum min al-jannati illa wa qad nahaytukum anhu babu wani abu wanda zai nisanta ku game da aljanna ya kusantar da ku da wuta maza Allah yace face na hali sai yace wa inna ruhal qudus lalle ran sarki jibrilu alaihi salam nafasa fi ruhi wato yayi musa a cikin zuciyata wanda musa a cikin zuciya nau'i ne daga cikin nau'ikan wahayi da ke zauwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace anna nafsan ko kuma annahu laysa min nafsin tamutu hatta tastawfiya rizqaha wa tastakmila ajalaha yace babu wata rai da za ta mutu wato sai ta cinye arzikinta gaba daya kuma sai ta cike kwanukan rayuwarta gaba daya duk wata rai da Allah ya halitta to ba za ta bar duniya ba iya arzikin da Allah ya yanka mata sai ta cinye abincinka daidai da kwaya ɗaya ba za ka bari in aka ce arziki kullu mayun tafawli duk abin da ake amfani da shi sunan shi arziki mutun ya tafi lafira ya bar abincin sa didi da doma ɗaya a ban kasa wannan ba zai yi ba kuma kwanukan rayuwa sai mutun ya cike su daidai da sai wanda ɗaya ba za ka bari ba shine yace anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa tastawi ba ajala yace lalle duk wata rai ba za ta mutu ba sai ta cinye arzikin ta kuma sai ta cike kwanukan rayuwar ta maza Allah sai yace fattakullaha wa ajmilu fi farq ku ji tsoron Allah ku kyautata a wajen nema sai yace wala ya hamilanna ku mustibba'u rizqi an ta dulubu bi ma'asillah kada jinkirin arziki ya kai ku ku nemi arziki ta hanyar saba ma Allah an gane ko jinkirin arziki kada ya kai ka ya zamanto kana wawure wawure hanyoyin da Allah ya haramta ka ce zaka nemi dukiya ta maza Allah yace fa inna ma inda Allahi la yulalu illa bi ta'atihi aw kama qala arziki abun Allah yake abun da ke gun Allah kuma ba a samu dole sai an yi masa da'a dan haka mumini ya wadatu da abun da Allah ya halitta masa dan haka shine kenan anan yace Allahu yarzuquha wa iyyakum Allah shi ke azurta kowace dabba kuma kuma shi yake azurta sai yace wala in sa'altahu Ubangiji ta'ala ya ce da za ka tambaye su ma'ana waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu ka ce da su man khalaqas samawati wal arda ku faɗa mun wane ne ya halicci saman bakwai wal arda da ƙasan bakwai wa sakhara ash-shamsa wal qamar wane ne ya hure rana take hudowa daga gabas wato ta faɗa yamma wal qamara wane ne ya hure wata ma'ana yana tafiya a lissafi Ubangiji ta'ala ya ce la yaqulunna Allah za su faɗa maka su ce Allah ne ya halicce su Allah ne ya halicce saman bakwai da ƙasan bakwai shi ne ya hure wato rana da wata la yaqulunna Allah za su ce maka Allah ne yake aikata haka fa anna yufakul in sun baka wannan amsa ce da su to ta kaka ake juyar da ku daga gaskiya bayan kun tabbatar da cewa Ubangiji ta'ala shi ya halicce saman bakwai da ƙasan bakwai shi yake tafiyar da rana da wata sai yace Allahu yabsutur rizqa sai yace Allahu yabsutur rizqa Ubangiji ta'ala shi ke shimfida arziki liman yasha ga wanda yake so min ibadihi daga cikin bayinsa wa yaqdiru la kuma shi ke kuntata arziki ga wanda yake nihin kuntata ma idan ka ga mutun da arziki Allah ne ya duface shi da haka idan ka ga mutum a cikin hali na talauci da kunci to Allah ne ya nufashe shi da haka kuma komai da Allah yake yi akwai hikima shi wannan talaka inda za a bashi wadata to ba zai kai labari ba shi wannan wanda yake mawadaci inda za a tura masa talauci ba zai kai labari ba komai da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi to yakan yi shi ne da hikima kamar yadda yake wa ma khalaqana as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin shine anan yace Allahu yabsutur rizqa Ubangiji ta'ala shike shimfida arziki liman yasha'u min ibadihi ga wanda yaso daga cikin bayinsa wa yaqdiru la kuma shike kuntatawa ga wanda yaso daga cikin bayinsa sai yace inna Allaha bikulli shay'in alim lalle Ubangiji ta'ala game da dukkan komai masali komai da Allah yake yi da hikima ya san wane ne mawadaci ya san wane ne talaka komai da Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya bambanta tsakankanin bayin shi akwai wato hikima wala in sa'altahum Ubangiji ta'ala ya ce rantsuwa nake da girmata da girmana da buwayata inda zaka tambaye su ka ce da su man nazzala minas sama'i ma'an wai wane ne ya saukar da ruwa daga cikin girgije fa ahya bihi al-ard ya rayar da kasa a sababin wannan ruwa da ya saukar min ba'di mautiha bayan mutuwarta me ake ni da mutuwar kasa shine bushewarta la yaqulunna Allah za su faɗa maka su ce Allah shine yake saukar da ruwa daga cikin girgije kuma shine yake rayar da kasa bayan mutuwarta Ubangiji ta'ala yace qul alhamdulillah ci dukkan wani dangi ne ko a sama ko a ƙasa a duniya ko a lahira cancanta ne ga Allah bal aktharuhum la yaqilun bari dai mafi yawan su la yaqiluna ba sa fahimtar inda aka sa gaba wannan kasancewar dalailur rububiyya duk wanda ya yarda da cewa Ubangiji Ta'ala ne ke yin haka to ya zama tilas akan shi kadai ta Allah a cikin ibada. Domin malamai sun faɗa tsakanin tauhidin rububiyya da tauhidin uluhiyya akwai at-talazum wa at-tafahum. Duk wanda ya kadai ta Allah a cikin ibada to wannan ya yarda da tauhidin rububiyya. Duk wanda ya yarda da tauhidin rububiyya cewa Allah shi ya halicci halittu, shi ke kashewa, shi ke rayawa, shi ke azurtawa, shi ke talautawa, shi ke saukar da ruwa daga cikin gizagizai, shi ke fitar da tsirrai daga cikin ƙasa, to ya tabbata cewa kadaita Allah a cikin ibada ya zama wajibi, ya zama tilas a kai shi. Don haka wannan dalilai ne waɗanda suke nuna cewa Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala shi kadai ya cancanta a bauta masa. Domin wato shi ya halicci saman bakwai da ƙasan bakwai, shine ya hure rana da wata suke tafiya a lissafe, kuma shi ke shimfiɗa arziki ga wanda ya so daga cikin bayansa, kuma shi ke kwantatawa, kuma shi ke saukar da ruwa daga cikin girgije ya rayar da ƙasa bayan bushewarta, ma'ana shine fitar da tsirrai. To don haka duk wanda ya tabbatar da haka to ya tabbata cewa kadaita Allah a cikin ibada ya zama wajibi a kansa. Don haka kafiran farko sun yi imani da tauhidin rububiyya, amma wannan tauhidi bai wadatar da su ba. Don haka tauhidin rububiyya baya shigar da mutum cikin musulunci, kuma baya tsiratar da mutum game da gidan wuta a gobe kiyama. An gane ko? Dole sai mutum ya yi imani da tauhidin uluhiyya shine kadaita Allah a cikin ibada, kamar yadda bayani ya gabata. Shine a nan ya ce wala in sa'altahum, inda za ka tambaye su ka ce da su man nazzala minas sama'i ma'an, wai wane ne ya saukar da ruwa daga sama. Fa ahya bihi al-ardha, ya rayar da ƙasa a sababin wannan ruwa da ya saukar. Min ba'di mautiha, bayan mutuwarta. La yaqulunna Allah, za su ce maka Allah shi ne ke yin haka. An gane ku? Sun tabbata gumakansu ba sa halitta, ba sa kashewa, ba sa rayawa, ba sa azurtawa, ba sa talautawa, ba sa saukar da ruwa daga sama, ba sa fitar da tsirrai daga ƙasa, ba sa janyo amfani, ba sa ije tsanani, amma sun rike su wai a matsayin tsani ne tsakaninsu da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala cewa za su kusantar da su. Don haka Ubangiji Ta'ala ya tabbatar da kafircinsu. Shine sai ya ce kul alhamdulillah, ce dukkan wani dangi na yabo da dukkan wata godiya cancanta ce ga Allah. Bal aktharuhu, bari dai mafi yawansu la ya ake nuna ba sa fahimtar inda aka sa gaba shine kadaita Allah a cikin ibada. Sai ya ce wa ma hadhihi alhayatu dunya, wannan rayuwa ta duniya bata zamanto ba illa lahawun wala'ib. Ubangiji Ta'ala ya ce face wato babban wargi ne, wato da karamin wargi. Idan aka ce Allahu, kamar yadda malamai suka faɗa, shine jin daɗi, wato game da duk wani kayan jin daɗi na rayuwar duniya. Idan aka ce Allahib, wato shine wasanni haka, kamar irin wasanni da mutum yake yi wanda babu wani amfani na rayuwa a cikin shi balantana amfani na addini. Shine malamai suke cewa karamin wurgi da babban wurgi. In aka ce Allahu shine babban wurgi kenan, wanda yake shagaltar da mutum, wanda su jin daɗin rayuwa ta duniya shine ya shagaltar da su. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ce zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fa sawfa ya'lamun. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. shine anan yace wa ma hadhihi alhayatu ad-dunya, rayuwa ta duniya bata zamanto ba illa lahu, face babban wurgi ne, wala'ib da karamin wurgi. Kenan mutum ya ci ya sha ya ji daɗi da rayuwar duniya, sannan kuma ya tafi goma wasanni wanda waɗanda ba su da tsinkayen nesa, wanda rayuwar duniya ita ce suka sa gaba baki iya kawai rayuwa. Mutum ya ci mai daɗi, ya sha mai daɗi, kuma sannan ya tafi kallon wasa, shine iya kawai abinda suke, shine gaya a rayuwarsu. To ita rayuwar duniya bakinta kenan. Shine Ubangiji Ta'ala ya ce wa ma hadhihi alhayatu ad-dunya, wannan rayuwa ta duniya bata zamanto ba illa lahu, face babban wurgi ne, wala'ib da karaminsa. Sai ya ce wa innad daral akhirata, wato lalle gida wanda yake na ƙarshe ita ce aljanna kenan. Ubangiji Ta'ala ya ce da hiyar hayawan, rantsuwa nake da girmana da buwaya ta, ita ce rayuwa, rayuwa wadda take ta tabbas. an gane abinda ake nihi da alhayawan ana ana nihi alhaya wato ita ce rayuwa ta hakika law kanu ya'lamu inda sun kasance suna sanin inda aka dosa to da ba za su zabi rayuwa ta duniya akan rayuwa wadda take ta lahira amma sanin rashin sanin inda aka sa gaba shi yasa suka maida duniya ita ce gaya suka manta lahira kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa wato inna ha'ula'i yuhibbuna al'ajilata wa yadhuruna wara'ahum yawman thaqila kamar yadda ya faɗa bal tusiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa shine yace wa inna ad-dara al-akhirata lalli gidan lahira ma'ana gida na karshe ita ce aljanna Ubangiji ta'ala yace da hiyar haywanu lalli ita ce rayuwa ta tabbas rayuwa ta hakika duk wani jin dadi wanda yake na tabbas to aljanna ita ce law kanu ya'lamuna inda sun kasance sun san da haka to da ba za su zabu ba rayuwa ta duniya akan rayuwa wadda take ta lahira wa idza rakibu fil fulki Ubangiji ta'ala yace idan sun hau wato jirgi wanda yake na ruwa idan aka ce al fulk wato jirgi na ruwa kenan fa idza rakibu fil fulki idan sun hau wato jirgin ruwa da'u an gane igiyar ruwa ta kada guguwa irin ta teku ta motsa sun ga halaka ido da ido da'u Allah mukhlisina lahu ad-din sai su roki Allah subhanahu wa ta'ala suna masu tsarkake addu'a gare shi abinda ake nihi da addini anan addu'a suka roki Ubangiji subhanahu wa ta'ala su tsarkake addu'a ba sa roƙon kowa in banda shi balamma najahum ila al-bar lokacin da Ubangiji ta'ala ya tsiratar da su daga teku suka iso gaba izahu mushrikun sai ga maka su suna hada wato bautar Ubangijin su da wani suna shirka da Ubangiji subhanahu wata'ala idan an sauka lafiya kamar yanda ya gabata tun a cikin wato karshen suratul tauba Ubangiji ta'ala ke faɗa huwal ladhi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wajarayna bihim birihin tayyibatin wa farihu biha ja'at harihun asifun wa ja'ahum al mawju min kulli makani wa dhannu annahum uhiqa bihim da'u Allah mukhlisina lahu ad-din la in anjaytana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin falamma anjahum idza hum yabghuna fil ardi bighayr al-haqq shine yake cewa huwal ladhi yusayyirukum fil barri wal bahri ubangijin ku shine yake tafiyar da ku a cikin teku haka shine yake tafiyar da ku wato a ban kasa a cikin sarari sai yace hatta idza kuntum fil fulki har aka kai lokaci hatta idza kuntum huwal ladhi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wajarayna bihim birihin tayyibatin lokacin da ku kasance a cikin jirgi na ruwa wato jirgi ya ringa gudana da iska wadda take daddada domin shi jirgin ruwa iska take kada shi wa farihu biha suka yi farin ciki da jin dadi da murna game da wannan iska wadda take kada jirgi yana tafiya inda ake nihin zuwa Ubangiji ta'ala yace ja'at harihun asifun guguwa